يا الله يا الله نهك الله نكي نرقى بروتك تهك هويبا كجمها تنبياني كيدا كجمها تنبياني كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara bibiya kan yadda matasa za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasar Najeriya bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run, sai dai za a bi mu bashin karashin wannan tattaunawa zuwa nan gaba domin ba mu damar haska fitila kan waɗansu batutuwa da suka shafi cin zarafin mata da ya ɗauki hankalin al'umma kwanan nan, da suka haɗa da labarin ganin 'yan matan Chibok 57 a ƙasar Kamaru, da bisa ga bayani wadda ta kubuta ta shaida wa jami'an tsaro da daɗewa, sai dai har yanzu ba a sami wani bayani dangane da inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. Sai kuma labarin sace waɗansu 'yan mata uku a jihar Zamfara da suka haɗa da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure. Wakilin Murtala Faruk Sanyina ya nemi zantawa da kawun 'yan biyun wanda aka sace su tare da Esa da suka je shaidawa shirin nasu na aure.
Tagwayen waɗanda ke zaune a garin Gusau, babban birnin jihar ta Zamfara, sun kai ziyara ne a garin na Dauran domin shirye-shiryen bikin aurensu, yayin da 'yan bindigar suka shiga har cikin gida suka sace su. Abubakar Yusuf Dauran shine mahaifin ɗayan matar da aka sace tare da tagwayen, ya kuma bayyana yadda lamarin ya auku.
Ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya faru da su, saboda an ɗauke min ɗaya wanda yanzu haka tana hannun su 'yan masu garkuwa da mutane. Akwai ƙannanta waɗanda suke nan garin Gusau sun zarce ta domin su kai mata ankonsu na aurensu da za a yi, wanda zuwansu ne suka yanke shawarar za su kwana gidanta tun a matsayinta na yastu. Shi da lokacin da waɗanga masu garkuwa suka je da niyyar sace ta, suka tarar da waɗannan yara duk suka haɗa tare da su suka wuce da su. Yanzu haka dukansu ukun da wasu guda biyu suna hannunsu.
To kawo, yanzu ko kun sami zantawa da masu garkuwar da 'ya'yan naku?
Sun kira ni ta waya suna ga min cewa naji abin da yake faruwa da 'yata, nace masu naji. Suka ce to ina son 'yata, nace masu ina son 'yata. Don haka suna neman in ba su miliyan 150 kamin su hannanta min 'yata. Na gaya masu cewa ni wallahi tallahi ban taɓa kallon miliyan 150 ba ma in gansu, ban taɓa ganin su ba. Amma sun tabbatar min da cewa in ba ni son ta to za su san yadda za su yi da ita. Amma daga miliyan 150 komai ba za su raga min ba. Daga baya ne bayan mun ƙara magana da su suka ce min to ko za su raga min wani abu daga miliyan 150, to za su rage shi amma kaɗan. Wanda yanzu haka ina cikin wannan masifa, ina roƙon addu'a, kuma ina nan 'yan uwa da abokai da masoya suna ta tama ni da addu'a.
Yanzu a wani hali kuke ciki?
Bani cikin kwanciyar hankali, ina cikin damuwa, wanda yanzu haka wallahi da ni da matana da 'ya'yana jiya da shekaran jadin ba mu samu yin bacci ba. Har yanzu ban kwanta na yi bacci ba. Ina ta kokarin kiran mutanen nan, ina magana da su, kuma suna yin jira, sun jajirce akan sai na ba su miliyan 150 inda ina son ɗayata. Ina cikin damuwa da tashin hankali. Na yi kokari da ni da wasu abokai na waɗanda suke so duk inda ya kamata mu kai rahoto wajen shugabanni jami'an tsaro mun kai, kuma alhamdulillah kamar yadda shi honorable ya ɗauki mataki ya samu commissioner 'yan sanda da wasu sauran jami'an tsaro, an taimaka an bashi su, kuma sun shiga garin kuma suna can suna iya kokarin su. Wanda ina roƙo ga hukuma da ta shigo ciki a taimaka min domin in aso 'yata da sauran 'yan ƙannanta.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin inda aka kwana kan wannan lamari. Bari kuma mu koma kan batun yarinyar nan 'yar shekaru 13 wacce ya Elizabeth Obaje, wadda ta rasu ranar 18 ga watan da ya gabata sakamakon ciwon yoyon fitsari da kuma waɗansu matsaloli da ta fama da su bayan cin zarafinta da kawunta ɗan shekaru 52, wani malami a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Benue mai suna Andrew Abuja, da kuma ɗanta Victor suka yi ta mata na tsawon shekaru 5. A cikin hira da aka yi da ita bayan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta shigar da ƙara, Ochanya ta bayyana yadda yaron Victor ya rika yi mata fyaɗe da 'yar uwarsa ta gane, ta kuma kai ƙara wajen mahaifinsu, sai mahaifin ya haɗa kai da ɗan nasa suka ci gaba da yi wa wannan yarinya fyaɗe na tsawon shekaru 5. Za ku ji cikakken bayanin azaba da yarinya ta sha a shirinmu na gaba. A yau dai na tattauna da wata tsohuwar 'yar jarida kuma 'yar fafutuka NAAD wadda ta fito daga wannan yankin domin jin ta bakinta kan wannan lamari wanda ya sa kungiyoyi da dama a jihohi daban-daban na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja suka rika gudanar da zanga-zanga suna neman ganin an dauki hukunci tsatsaura kan waɗannan mutane da suka yi mata fyaɗe.
Wannan abun da ya faru da karaman yarinyan nan ya zo ya tuna mun abun da ya faru da ni ma. Donawa aure ne aka sa ni kafin na kai shekara 10. To yarinyan nan yanzu na ji daɗi cewa inda mutane sun tashi ba wai masu neman haƙƙin mata, masu aikin haƙƙin mata kawai ba. Tsofaffi ne da ƙungiyoyin addini ne, ƙungiyoyin kabilanci ne, duka mutane gaba ɗaya sun tashi sun ce wato bai kamata irin abubuwan nan ke faruwa ba. To ko ina kawai sun gan cewa mutane sun tashi sun ce ba su yarda da wannan abin da ya faru da ita ba, karaman yarinya a shekaru 19. Abin da kuma ya taba ni shi ne wannan kuma kauye na ne fa wurin da na fito. To kin gani abin da ya faru da ni a ce 1970 in aka bani cewa gashi na je na yi aure, wannan kuma ba nan ba wai aure mata yi ba. To wannan ya zama mana abin damuwa, amma kuma inda mutane sun tashi suna magana, mata da maza, maza ne ma sun fi wannan magana, inda kuma kotu suka tashi suka ce wai to gashi wannan abun bai kamata ya zama haka ba, yadda an fara kai abun an ci gaba da magana din ba wai za a dinga sa rana a kawai to a zo ranar a zo kaza kaza kamar su polisi ce wai ya ne aka sani cewa wannan ya yi haka. To duka mutane kawai na zuwa ya zo cewa ba za su
wato malama Ede, kafin ma wannan lamarin ya caɓe ya kai ga rasa ran wannan yarinya, karan farko lokacin da aka samu bayanuwa wannan lamarin tun lokacin da tana da rai ɗin nan kafin ciwo ya kama ta, sanadiyar wannan fyaɗe da aka yi ta yi mata har ta zo ya zama ajalinta, matsala ta farko da wannan lamari ya fita shine ta bayyana cewa ta zo cikin gari ne makaranta sabili da ba makaranta a ƙauyensu. To malama Ede, a wannan shekara, wannan zamanin da muke, ƙauyen ku har yau ba makaranta?
To barin ma ji amici akwai damuwa, muna da damuwa sosai. Shi yasa kin gani an ce wani lokaci idan masu haƙƙin mata suna cewa abin da ya dame su shine maganan inda mata za su samu mulki suna yin takara, ko ba haka ba ana siyasa. Amma babban matsalan da muke da shi shine maganan makaranta. Kin ga mun da yasa kamar ni kawuna ne ya tare ni da wadansu maza gudu a primary, muna primary 4 kenan, ya ka bada ni sun ce sam yau ba za su yarda da wannan ba, sun yi tawaye kanan nan maza fa sun ce ba za su yarda aure nan yi ba don yarinyan nan a gaba za ta taimake mu. Bari in gaya miki makarantar da da yana nan bodin manyan mutane a ta wajajen aufe da kulo a bani a kwakulo ka bani makarantar St. Patrick yanzu na tura miki hotunan makarantar nan za ka gan akwai damuwa. Shi ne ya sa mutane sun ce yanzu abun da ya kamata, abun da ya zama haƙƙinmu da za mu samu shi ne makaranta, ilimin nan. Shi ya sa wajen suke to daga primary zuwa har university mata ma sa ya zama mutu ba ta sun biya komai ba, kuma iyayen da ba sa so yaran su zai zama damuwa. To kun matsaloli da kike nan shi ne ya kace mu samu masu kirki wanda suna so jama'a, wanda suna da tausayi, suna da kokarin Allah, kuma da suna da amana zama wanda za su zama mana masu siyasa.
To malama Ene, zamu
private sector bayan kasuwa.
Wato malama Ene, zamu koma wannan batun sosai, zamu dauki lokaci muna nazarin wannan batun musamman. To amma bari mu koma kan ainihin wannan, kamar yadda nace wannan lamari na wannan yarinyan ya tada batutuwa daban-daban. Mun shayin shirye-shirye da mata, kungiyar mata, lauyoyi da dai waɗansu waɗanda suke aikin harkokin shari'a, ana bayyana cewa akwai abinda doka ta ƙayyade da ma za a yanke wa mutum hukunci in aka same shi da wato laifin fyaɗe ɗin nan. Kila a ce an yanke musu hukuncin shekaru 5 ko shekaru 10 kafin a ce kobo yana nan yana yawon shi akan hanya.
Kin gani matsalan da muke da shi kenan. Shi ya sa aka ce abinda wannan dokan da aka ce Child Rights Act da karamin hukumi ba su ma sa sun kafa wannan doka ba tuko. Ya sa aka ce da dokar nan a nan a take nan kai wannan abu gaba sai kawai a zo a yanka shari'a. To amma to kun gani tun da wannan dokan ina Abuja ne da federal ne kawai da waɗansu hukumomi, to ya zama damuwa ba state duka buka da shi ba, babu a Benue ko abun da ake ce violence against persons prohibition act WAP da aka yi ina FCT da kaman state guda uku kawai a Nigeria.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma baƙuwarmu NAAD Alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu.